الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت على الله تبارك وتعالى لذلك من دنجي نيبو mama lakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 16 ga watan Safar shekara ta 2438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 16 ga watan 11 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala darasi da ya gabata mun zo karshen sura ta 25 a bangaren lissafi suratul furqan darasi na yau insha Allah za mu tashi farkon sura ta 26 ita ce suratul shu'ara kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata. Wai misali mutum yana iya koyon karatu wajen abokinsa kwarai da gaske. Duk wanda ka tabbata ya san abin da kai baka sani ba in ma ilimi na addini ko ilimi na rayuwa to abin da ya dace ka yi kokari ka fa'idanci abin da ke kunsa da ilimi domin shi ne man ilimi kakan nemi ilimi a wajen wanda yake sama da kai ko wanda yake sa'anka ko wanda yake ƙasa da kai an gane ko duk wanda ka tabbata yana da wani kaso na ilimi in ma ilimi na addini ko ilimi na rayuwa to anan an so mutum ya yi kokari ya fa'idanta kamar yanda idan ka ɗauka da yawa daga cikin magabata musamman almajiran Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda wato sun fi shekaru ga shi yaro ne ƙarami amma sai ga ya iya abin da ya tattara na ilimi wato ilimi ne wanda yake mai yawa domin ya dukufa akan neman ilimi a wajen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka babu laifi mutum ya nemi ilimi a wajen sa'anshi ko wajen wanda yake kasa da shi ko wanda yake kuma sama da kai a bangaren abin da ya shafi shekaru shirya a tabbata ya san me yake karantarwa na'am wai tare da cewa a darasin mu da ya gabata a jiya darasi na sullan rusu mun karanta fasalin da ke bayani game da wato sihiri cewa sihiri kafirci ne wanda mun yi bayani wato game da hukuncin wanda ya koyi sihiri ma'ana koyon sihiri da koyar da shi da yin aiki da shi gaba ɗaya kafirci ne shine dan uwa yake cewa idan mutum ya gane kuskuren shi na cewa sirri kafirci ne, idan zai dawo musulunci sai ya sake kalimar shahada kuma ya jaddada, ma'ana kamar misali wanka, kana ne wanka ko a takaice wanda ya san wato illa sihiri ya san cewa sihiri kafirci ne, idan ya yi sihiri to wannan ya kafirta, idan zai dawo musulunci sai ya sake kalimar shahada. Amma wanda yana haraka ta sihiri amma bai san da cewa sihiri kafirci ne, to ran da wa'azi ya cin masa daga ran nan zai taka burki ya tuba ya koma zuwa ga Ubangiji, saboda shi ya aikata sihiri ne akan rashin sani. An gane ko? Shi ko don abinda mutum zai yi akan rashin sani to Ubangiji Subhanahu wata'ala ya yafe masa. Amma abinda muke so mu gane rashin sani, akwai lokacin da shi jahilci yake zama uzuri ga wani, wani ko baya zama uzuri gare shi. Musamman mutumin da yake cikin maraya yau da gobe yana saurare yana jin malamai suna wa'azi, idan yake neman ilimi akan wani abu to ba shi da uzuri. Amma misali mutumin da yake nesa da gari, misali ba kauye wanda kwata-kwata bai san yadda aka sa gaba ba, to wannan rashin sani yana zame musu uzuri. Amma duk wanda yake cikin birni inda ga malamai furcik, ya je wa'azi ya saurari hukuncen addini, idan yake wannan ba ya da uzuri, duk abin da ya aikata Allah zai kama shi da laifi. Don haka a takaice wanda bai sani ba, to daga ran da wa'azi ya cin masa to ya zama wajibi akan shi ya taka burki ya daina waɗannan al'amura waɗanda suke na kafirci. Amma duk wanda ya riga ya yi sani, ya koyi dabo ko ya koyar da shi ko ya yi aiki da shi, to wannan babu tantama game da kafircinsa. Tambayarka ta biyu dangane da cewa idan mutum ya musulunta sai ya yi wanka, yin wannan wanka da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa wajibi ne idan mutum ya musulunta sai ya yi wanka. To amma tare da cewa magana mafi rinjaye, babu wajibcin yin wanka ga wanda ya musulunta. Shi wannan sahabi wanda ya musulunta, wanda Manzo sallallahu alaihi wasallama da yasa aka kamo shi aka daure shi a cikin kinshikin masallaci kwana da kwanuka, wanda a ƙarshe Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa almanni shine ya sake shi har ya kama hanya ya dawo ya musulunta, to sai ya tafi ya je yi wanka. Ba Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bane bai ce masa ya je yi wanka, a shine a karan kansa ya je yi wanka, wanda yake cikin riwaya. Dan haka malamai suka ce shi fatuba ya shafi datti wanda yake na kafirci, ina ga datti wanda yake na janaba? Abinda ya fi janaba muni shine kafirci. Idan mutum ya tuba gaba ɗayan abinda ya aikata na kafirci, wannan tuba na shi ya wanke shi da shi da ɗan da aka haifa a ranar ɗin suke a wajen Allah. To ina maganar cewa wata janaba sai ya yi wani wanka. Kuma Allah ya faɗa kul lilladhina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Ubangiji ta'ala ya ce ka faɗa ga waɗanda suka kafirce mu, in yantahu, in har sun daina kafirci, yughfar lahum ma qad salaf, Ubangiji ta'ala ya ce za a gafarta musu duk abin da ya gabata. Don haka a takaice wanda ya musulunta yin wanka akan shi ba wajibi gare ba, ba dole bane ba. An gane ko? In ma an dauke shi to za a iya barin shi a matsayin mustahabi, amma ba dole bane ba. Wannan tuba da ya shafe masa duk wani datti wanda yake na kafirci, balantana datti wanda yake na janaba. Na'am. Yin addu'a Arafa ai baya daga cikin wato rukunnan hajji ko kuma wajiba cikin ta tsayuwa. Arafa kin shine rukuni daga cikin rukunnan hajji. Idan ka je ka tsaya a Arafa a ran 9 ga wata daidai da kyautawar ido, in minti ɗaya kai ka ba da iya abin da yake kanka na rukunnan hajji, illa kasancewar duk mutumin da ya je Arafa a cikin yini to ya zama wajibi akan sa ya ci gaba da tsayuwa a nan Arafa har akai lokacin da rana za ta fada. An gane ko in mutum ya je a cikin yini kenan ci gaba da tsayuwa a nan Arafa har akai faduwar rana wannan wajibi ne. Idan ya fito daga cikin hidin Arafa kafin rana ta fada to ya bar wajibi daga cikin wajiban haji, ya zama wajibi a kansa ya yanka hadaya, in ma ya yanka rago ko ya ciyar da miskini shida, kowane miskini ya bashi mudu biyu ko kuma ya yi azumi uku. Ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku shi ne zai cike masa wannan gibi abinda ya bari na wajibi. Amma inda mutum zai yi haji ya gama kwata-kwata a ran tara ga wata a cikin yini ko a cikin yanki na dare bai je ba ya tsaya a Arafa to kwata-kwata ba shi da haji. Domin tsayuwa Arafa rukuni ne daga cikin rukunan haji. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa al-hajj Arafa. Manzon Allah ya ce tsayuwa Arafa ita ce haji. Tamkar ya ce babu haji ga duk wanda bai tsaya a Arafa ba. In a cikin dare ka je za ka tsaya bakin gwalgwalon iya yadda za ka iya, in awa ɗaya, in awa biyu, in awa uku, in awa hudu za ka iya tsayawa a cikin yanki na dare. Shi dai kafin albishirin ya ke tuni. An gane ko? In a yanki na dare ka tsaya gaba ɗaya, misali da zaran alfajiri ya keto sai ka baro Arafa. In a cikin yini ne ka tsaya to dole ne ka ci gaba da tsayuwa har a kai lokacin da rana za ta fada. Don haka ita wannan addu'a a filin Arafa sunna ce mustahabba. An so mutum ya yawaita addu'a kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya sunnanta mana addu'a wadda ya dace mu yi a ranar Arafa, kamar yadda yake faɗa khairu du'a'i du'a'u yawmi Arafa wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Manzon Allah ya ce fiyayyar addu'a ita ce addu'a ta ranar Arafa. Fiyayyen abin da ni na faɗa da annabawan da ke gabani na suka faɗa shine la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. In an ce tsayuwa Arafa ba ana nufi ba mutum ya wuna a tsaye. An gane ku? Tsayuwa Arafa shine ka kasance a cikin wannan fili a ran tara ga wata. In ma bacci ka yi daga zuwan ka Arafa ka kwanta kana bacci har rana ta fada, idan ka fito ka ba da iya abin da yake kanka. Ka zauna ka fuskanci alƙibla ka yi addu'a, in ka gaji da zaman kana iya kwanci, in ka gaji da kwancin ka tashi ka tsaya. Ba an ce ba mutum ya wuna a tsaye. In aka ce tsayuwa Arafa wuni a cikin wannan fili shi ne ake yi. Don haka za ka gane jahilcin waɗanda za su je su tsaye a cikin rana. Da yawa wasu za ka ga sun tafi sun ce sai sun je sun hau dutse. Dutsen da ake kira shi Jabalur Rahma. Wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya kusa da shi ya maida dutsen bayansa. To da yawa za ka ga wasu sun ce za ka ga cewa wai su sai sun je sun hau wannan dutse. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tsaya a wannan gu ai yayi wata kalima. Kalimar ita ce yace waqaftu habuna, sai yace wa Arafa kulluha mawqif. Manzon Allah yace ni dai na tsaya a nan amma ku san da cewa Arafa gaba ɗaya ta wurin tsayuwa ne. Dan kada zamani yayi zamani wani yazo ya ce sai ya zo daidai inda manzon Allah ya tsaya nan zai tsaya, har wani ya ringa zaton in ba a nan ba ya tsaya ba shi da haji. To mutum miliyan nawa suke yin haji? Mutum kusan miliyan rabi suke yin wannan. Mutum miliyan biyu suke yin haji, miliyan biyu da rabi ma a abin da yake a lissafi a hukumance banda waɗanda suke yan bayan fage. To mutum miliyan biyu da rabi kaddara ma cewa a samu miliyan ɗaya da rabi su je su tsaya a cikin yini, miliyan ɗaya su je su tsaya a yanki na dare. To kowa ya zo ya ce wannan gu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya dan zai tsaya, menene zai biyo baya? Don haka dai in aka ce tsayuwa Arafa shine mutum ya wuna a wannan fili, in ma a kwance ko a zaune ko a tsaye. Yin addu'a kuma a wannan yini wato sunna ce mustahabba, ana buƙatar mutum ya kankanta kai ga Ubangiji subhanahu wataala ya yi ta addu'a, saboda addu'a ce karɓaɓɓa a cikin wannan yini, domin Ubangiji ta'ala yakan kusanci bayansa musamman alhazzai yama mala'ikunsa alfahari da tsayuwarsu yace me suke nufi tare da cewa ya fi kowa sanin abin da suke nufi a lokacin nan Ubangiji ta'ala zai fada ga mala'ikunsa ku shaida wato na gafarta musu dan haka koda mutum bai addu'a ba inda ya tsaya a Arafa to wannan hajjinsa hajji ce cikakka babu komai a kan shi darasi da ya gabata da ce mafan Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka faɗa mun zo ƙarshen sura ta 25 a ɓangaren lissafi suratul furqan yau insha Allah za mu tashi farkon sura ta 26 wannan sura ta 26 ta shahara a wajen magabata da wannan suna suratul shu'ara wannan sura menene sababin abin da yasa aka ambace ta da wannan suna suratul shu'ara domin duk a cikin surorin alkur'ani babu surar da wannan kalima ta zo a cikin ta face wannan sura an gane ko ash-shu'ara jam'i ne na sha'ir in aka ce sha'ir mawaki kenan ash-shi'r waqa sha'ir mawaki shu'ara mawaka saboda wannan kalima ta zo a cikin wannan sura wanda in banda ita babu wata sura a cikin alkur'ani wanda wannan kalima ta zo a cikin ta dan haka sai aka ambace ta da wannan suna shine fadar Allah subhanahu wata'ala wash-shu'ara yattabi'uhum al-ghawun mawaqa ubangiji ta'ala yace halakakku suke biyarsu kamar yadda zamu iski ita wannan sura wato sura ce makkiya bayani ya gabata game da hanyar da ake gane sura makkiya game da sura madaniya mun yi bayani ba sau ɗaya ba sau biyu ba malamai suna da maganganu guda uku game da tantance sura makkiya game da sura madaniya faɗa ta farko wasu malamai suka ce duk surar da ta sauka a makka to za mu kiraye ta da cewa sura makkiya ma'ana sura al-makka kenan idan sura ta sauka a birnin madina to zamu kiraye duk abin da ya sauka a birnin madina zamu kiraye shi cewa ita ce sura madaniya haka wasu malamai suka tafi anan malamai suka ce wannan fada ta ku ba za ta zauna ba to sura da ta sauka ba a birnin makka ba ba a madina ba kamar wadda ta sauka a tabuka ko abin da ya sauka a baitul maqdis su ba mi za a kiraye su kwata su za a yi a bangaren sura makkiya ko kuma a bangaren sura madaniya tabuka ba makka ba ce kuma abubuwa ayoyi na alkur'ani sun sauka a can baitul maqdis daren da aka yi isra'ila manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu ayoyi na alkur'ani sun sauka a nan to ja za a yi yan makka ne ko kuma yan madina ne fara ta biyu wasu malamai suka ce duk surar da ke akwai ya ayyuhan nasu a cikinta to za mu kiraye ta da cewa sura ce makkiya wadda muka samu ya ayyuhan ladina amanu a cikinta to za mu kiraye ta sura ce madaniya to malamai suka ce musu yaya za ku yi da suratul nisa wanda suratul nisa sura ce madaniya ga ya farkonta kuma ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba ga ta farkonta ya ayyuhan nasu kuma tare da cewa sura ce madaniya ita suratul nisa suka ce haka kuma suratul hajji suratul hajji sura ce makkiya kuma a cikin ta ga fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu rak'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'malu khayran la'allakum tuflihun dan haka dai ku saki wannan tarihi shi ma ba zai zauna ba na cewa duk surar da aka samu ya ayyuhan nasu a ce makkiya ce surar da aka samu ya ayyuhal ladhina amanu a ce sura ce madaniya shi ma ba zai samu gunzama ba fada ta uku wanda ita ce mai rinjaye malamai suka ce duk abin da ya sauka na alkur'ani kafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa madina to wannan gaba daya sawa'an a Makka sura ta sauka ko a Madina ko ma a ina ne za a kiraye ta sura ce makkiya in dai kafin a yi hijira sura ta sauka kuma a ina ne za a kiraye ta sura ce makkiya duk abin da ya sauka na alqur'ani bayan an yi hijira an koma Madina ko a Makka ya sauka to za a lissafa shi cewa sura ce madaniya an gane ko wannan ta'arifi na uku shine ta'arifi wanda yake tabbatacce kenan duk abin da ya sauka na alqur'ani kafin hijira ko da a Madina ne ya sauka to shine sura makkiya duk abin da ya sauka bayan an yi hijira ko da a Makka ne ya sauka to shine sura madaniya to a takaice ita wannan sura sura ce makkiya tare da cewa wasu malamai suna toge banda ayoyi na karshe daga fadar Allah subhanahu wataala washu ara'u yattabi'uhum al-ghawun zuwa karshen sura wadannan wasu malamai sun ce wannan wato ayoyi ne wadanda suke sun sauka a Madina domin ubangiji ta'ala ya fada illal ladina amanu wa amilus salihati wa zakarullaha katsiran wa antasaru min ba'di ma zulimu wa sayalamu alladhina zalamu ayyam munqalibin yanqalibu suka ce anan wa ake nihi da illal ladina amanu suka ce mawaqan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu maida ma kafirai martani in sun aibanta musulunci sun aibanta manzon da yazo da shi to kai tsaye suke maida musu martani shine Hassan ibn Thabit da Ka'ab ibn Malik da Abdullah ibn Rawaha tare da cewa wasu malamai suka ce a ai tun ba a Madina ba sai da aka dawo Madina ba mushrikai sukan ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zambo tun a Makka akwai mawaka mushrikai waɗanda suke ma musulunci wato zambo kuma su aibanta manzon da yazo da shi an gane ko daga akwai musulmi kuma waɗanda suke muhajirun waɗanda suke maida musu martani tun a can tun kafin ma a yi hijira a zo Madina dan haka dai a takaice dai surar gaba ɗaya ta sura ce makkiya sannan ita wannan sura sura ce ta 47 a jerin saukar surori na alqur'ani ma'ana ita ta zo ne wato sura ce ta 47 an gane ko game da surori na alqur'ani ɗaya bayan ɗaya na sauka kenan ita ta 47 ce ta sauka wato bayan suratul waqi'a kuma kafin suratul naml ma'ana suratul waqi'a ta riga ita sauka bayan suratul waqi'a suratul waqi'a sura ce ta 46 kenan ta 47 ita ce wannan sura suratul shu'ara sannan kuma zamu iske ta 48 wato ita ce suratul naml wato ne game da adadin ayoyinta malaman Madina da na Makka da na Basra sun kirga ita wannan sura cewa tana kunshe da aya 226 tare da cewa malaman Sham da malaman Kufa su kuma sun lissafa aya 227 bambancin kenan aya 1 da su sun ƙara wata aya su kuma sun jimilce cewa aya 226 ce tana daga cikin kenan ayoyin surorin da suka fi kowace sura yawan aya a cikin alqur'ani an gane ko bayan suratul baqara ita take kunshe da aya 285 ita ko wannan sura tana kunshe da aya 226 ko kuma kace da 27 me bi musu sai suratul wannan suratul a'raf tana da 206 sannan kuma sai suratu Ali Imran ita kuma tana da 200 daidai game da abinda wannan sura ta kunsa abu na farko wannan sura ta buda game da bayani game da matsayin alqur'ani da darajar shi a wajen ubangiji subhanahu wataala da cewa wannan alqur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yazo da shi gagarabadan littafi ne wanda ya gagaru waɗanda suke fito da shi waɗanda suke kalubalantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da wannan littafi da ya zo da shi to alqur'ani ya kalubalance su tare da cewa in har sun isa to su yi ƙoƙari su zo da daidai da aya ɗaya tak wato daga cikin ayoyin alqur'ani wajen ba da labarin abin da ya wuce da abin da zai zo da abin da lafazin yake kunshe da shi na fasaha da balaga, tare da cewa Al-Qur'ani gaba dayansa larabci ne kuma su ma larabawa ne, yaren da Al-Qur'ani ya sauka da shi kalimomin da suke zance ne da su, amma tare da haka cewa dide da aya daya ta Al-Qur'ani sun kasa zauwa da ita, ba ma aya ɗaya ba, ma'ana su zo ma da wani zance wanda ya kama da na Al-Qur'ani sun yi kadan su zo da shi, kamar yadda Ummi ta'ala ya ce falyatu bi hadithin mislihi in kanu sadiqin, su zo da wani zance kwatancin Al-Qur'ani in har sun kasance masu gaskiya ne cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya kage Al-Qur'ani da kansa. Dan haka Allah ya kalubalance su har izuwa kiyama, duk duniya mutun da aljiya inda za su yi hadin gwiwa akan zauwa da wani zance kwatancin Al-Qur'ani to sun yi kata. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa kullu ilijita ma'ati li insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al-Qur'ani la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zakira. Ubangiji ta'ala ya cece da su inda ƴaƴan Adam da aljannu gaba daya za su yi hadin gwiwa akan zauwa da wani zance kwatancin Al-Qur'ani, to ba za su zo da kwatancin sa ba ko da junansu zai zama tume ce makama juna. Shi ne can Ubangiji ta'ala ya ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uhiddat lil kafirin. To dan haka Al-Qur'ani wato ita wannan sura tana bayani game da gagarar da Al-Qur'ani ya ma mutun da aljanna, kuma sannan sura ta ci gaba da lallashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da damuwar da yake samun kansa a ciki na rashin yin imani da mutanansa suke, ma'ana mutanansa sun kauda kai game da wannan Al-Qur'ani da yazo da shi basu gaskata shi ba. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu damuwa kwarai akan haka. To Ubangiji ta'ala sai ya ringa lallashin sa a cikin wannan sura cewa ya dau hakuri ya kauda kai. Sannan kuma sura ta ci gaba da kashidi da barazana wato ga waɗanda basu yadda da wannan Al-Qur'ani cewa suna bujiro kansu ne ga fushin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka sai Allah ya buga musu misali game da al'ummu waɗanda suka gabace su, waɗanda suka karyatar da Al-Qur'ani cewa ga yanda ƙarshensu ya kasance shi ne taɓewa da halaka, kamar yadda Allah ya bada labarin mutanen annabi Musa alaihi salam shi ne Fir'auna da mabiyansa ga ƙarshe yadda Allah ya halakar da su. Sannan aka zo ga bayanin Ibrahim alaihi salam da jama'arsa, aka zo kan annabi Nuhu alaihi salam da annabi Hud da annabi Salih da annabi Lut da annabi Shu'aib, gaba ɗayansu al'ummun waɗannan annabawa yayin da suka ƙaryatar da manzanninsu Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ƙarshe ya halakar da su. Don haka su ma azabar ba a nesa ba take, an gane ko Ubangiji ta'ala yana musu kashiri da barazana cewa in har wasu gaskata manzansa to azaba na nan tafi kamar yadda ta halakar da waɗanda suke gabaninsu na al'ummu. Sannan kuma surar ta ci gaba da bayanin shaida da ahalul kitabi suka bada ga Al-Qur'ani cewa Al-Qur'ani wato littafi ne wanda yake na gaskiya, littafi ne wanda yake kasantacce daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ma'ana mu'minai daga cikin mazawwa littafi sun tabbatar da gaskiyar Al-Qur'ani. Haka kuma wato surar ta ci gaba da mai da martani akan sukar da suke ma Al-Qur'ani da aibantawar da suke masa da yanda suka maida shi kashi-kashi, wasu suka ce Qur'anin nan bokanci ne, wasu suka ce a waka ce. Ubangiji subhanahu wata'ala gaba ɗayansu ya maida musu martani cewa Al-Qur'ani ya wuce matsayin a ce maganganu ne na shaidan. An gane ko kamar yadda suke cewa wato wai shaidanu su ne suka saukar da wani suka saukar da wannan Al-Qur'ani, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji daga gunsu wato ya fito yake faɗa ma jama'a cewa Allah ne ya aiko shi. Shi ne Ubangiji ta'ala ya faɗa kamar yadda zamu iske wa ma tanazzalat bihi shayatin wa ma yamgi lahum wa ma yastadiun, shaidanu ba su wane suka sauka da wannan Al-Qur'ani, wa ma yamgi lahum wa la yastadiun, wama yastaqim ubangiji ta'ala yace bai ma saukaka ba a ce shaytani ya saukar da alqur'ani kuma ina shi ina iya saukar da alqur'ani sai yace innahum an sami la ma'zun game da jin menene ake fada ma mala'ikan da zai zo da wahayin ubangiji ta'ala yace la ma'zununa lalle ababan ne santawa ko kusa ba sa kusanta lokacin da Allah yake yi wahayin alqur'ani ga jibrilu alaihi salam ya iso da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani shaytani yayi kadan ya kusanci ku domin Allah ya faɗa a cikin suratul jin wa anna lamasna as-samaa fa wajadnaha muliat harasan shadidan wa shubba wa anna kunna naqudu minha maqa'ida lis-sam faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada duk aljannin da ya kusanci wannan gu to mala'ika wato wani abu daga cikin tauraro ya kan cire duk inda ya shiga sai ya kone shi to dan haka shine Allah ya ce wa ma tanazzalat bihi shayadin shaydanu ba su suka sauka da alqur'ani wa ma yanbaghi lahum bi ma saukaka ba a ce shaydani ya saukar da alqur'ani wa ma yastadihuna ubangiji ta'ala ce ina su ina ke saukar da alqur'ani to wannan sura zamu iske kenan ubangiji subhanahu wata'ala yana mai da musu martani masu da'awar cewa shaydanu ne suka saukar da wannan alqur'ani shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji daga guns ya fito yana faɗa ma jama'a cewa Allah ne ya aiko shi sannan kuma a ƙarshe ubangiji ta'ala ya umarci manzansa da cewa ya gargadi wato jama'arsa cewa kuma babu iya abinda yake kansa shine isar da sako ya faɗa ma jama'a wato gaskiya kenan kuma karbar wannan gaskiya sai wanda Allah ya masa dace a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim ta'sim tilka ayatul kitabil mubin la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن مهدف إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون وتوبنجي تعالى كيف آه bayan bismillahir rahmanir rahim ubangiji ta'ala na faɗa qasimin wadannan harfa ne na babbaku kamar yanda bayani ya gabata magabata suna da maganganu sama da 30 game da ma'anar wadannan kalimomi ko kuma mu ce game da wadannan harfa tare da cewa duk maganganun gaba ɗaya babu maganar da take da wata madogara wadda za a iya dogaro a kanta don haka abin da ya fi rinjaye kamar yadda malamai suka faɗa waɗannan harfa ne na babbaku wanda Allah ke buɗe wasu surori da su don faɗakar da bayansa game da gagara ta alƙur'ani ma'ana domin ya nuna mana cewa alƙur'ani ya gagari mutum da aljanga ya harfa ne amma sanin ma'anarsu ya gagari mutum da aljanna don haka malamai suke cewa Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah shine masani game da abin da yake nufi da waɗannan kalma waɗannan harfa sai ya ce tilka ayatul kitabil mubin wato waɗannan ayoyi ne na littafi wanda yake ma'abucin bayani domin alqur'ani littafi ne ma'abucin bayani duk wani abu wanda ake da bukata a rayuwa to alqur'ani yayi bayani game da shi kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan li kulli shay mu ne muka saukar maka da wannan alqur'ani wanda yake dan bada bayani ga duk wani abu da jama'a suke bukatuwa zuwa gare shi kamar yadda Allah ya faɗa wa kullu shay'in fassalnahu wa kullu shay'in fassalnahu tafsila duk wani abu ubangiji ta'ala ya ce a cikin wannan littafi mun rabe shi rabewa ma'ana mun yi bayani mai gausarwa don haka ubangiji ta'ala ya siffanta shi da al-mubin da ya ce tilka ayatul kitabil mubin waɗannan ayoyi ne na littafi wanda yake ma'abucin bayani la'allaka baqi'un nafsak Ubangiji ta'ala ya ce me ruwa kai mai halakar da kanka ne Allah ya kunu mu'mini wato a sababin rashin iman kasancewar rashin imani na mutananka ma'ana ka kusa ka halakar da kanka kamar yadda can Ubangiji ta'ala ya ce fala tazhab nafsuka alaihim hasaba kada rayuwarka ta tafi ka halakar da rayuwarka dan nadama akan rashin imaninsu da bace rai wannan yana nuna damuwar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya samu kansa game da rashin imanin jama'arsa saboda babu abin da yafi ciwo mutumin da kake kwadan alkhairi game da shi to ya zamanto abin da kake fada masa baya ji kuma kasancewar in alkhairi ya samu na kusa da kai to jin dadi yafi tabbata haka abu na rashin jin dadi in ya samu wanda yake na kusa da kai yafi ciwo kaga waɗannan jama'a tashi inda so samu ne su ne farkon wanda ya kamata a ce sun yi imani da shi saboda sun fi kowa sane shi in ma wani matsayi ne na darajar tasu ce daga cikin su da hudu tunda Ubangiji ta'ala ya faɗa wa innahu la zikrun laka wa liqaumi wannan alqur'ani ambaton darajarka ne kuma ambaton darajar mutananka ne kaga da a ce a cikin wasu ya fito gara a ce a cikin ku ya fito tunda biyayyen halitta ne kenan su ya kamata a ce inda su samu ne suna da hankali a ce su ne farkon waɗanda za su yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yarda da alqur'anin da ya zo da shi to amma sai ya kasance su ne waɗanda suka kafirce masa suka ki yarda da shi kuma suka nuna ma duniya cewa kada ta yarda da shi kada ta amince masa suka rinda jifansa da bakaken maganganu cewa mawaki ne wasu ce boka ne wasu ce dan dabo ne wasu ce a mai taban hankali shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu damuwa akan rashin kaskata shi da basi ba shi ne Ubangiji ta'ala ya ce la annaka bakhibun nafsak me yiwa kai ne halakar da kanka ne Allah ya kunu mu'mini kasancewar su su jama'ar ka da basu yi imani da kai wannan abu wato ya girmama akan ka Ubangiji ta'ala sai ce masa inna sha'anu nazzil alaihim minas sama'i ayatan inda mun so yin imaninsu nunazzil alaihim minas sama'i aya Ubangiji ta'ala ya ce da mun saukar musu da wata aya daga sama fadallat a'naquhum laha khadi'in wato wuyayensu za su zamanto suna masu kaskanta kai laha ga wannan aya dole za su yarda da alqur'ani da ba wanda zai karkata kai ya saba ma Ubangiji inda Allah ya so yin imaninsu to Allah zai saukar da wata aya wanda za ta tursasa su cewa dole sai su yi imani ba wanda zai saba ma Ubangiji to Allah ne bai so haka ba saboda yayi mu'minai yayi kafirai ya halicci wuta ya halicci aljanna kuma komai da Allah yayi da hikima dan haka shine bai gaba damar yin imaninsu inda ya ga damar yin imaninsu to da Allah ya saukar da wata aya wanda za ta tilasa su akan yin imani kamar yanda ya faɗa a baya walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin inda ubangijinka ya so to da duk wanda ke duran ƙasa gaba ɗaya da su yi imani inda Allah ya so da kowa ya yi imani ya ce afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin shi yanzu kai ka isa ka tursasa mutane su zamanto mu'minai kuma haka can Allah ya faɗa a cikin wato suratul an'am walau sha'a Allahu la jama'ahum 'ala al-huda da Allah ya so da ya tattara jama'a gaba ɗayan su akan tabarki wanda yake da shari'a kuma haka ya faɗa walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida inda ubangijinka ya so da ya maida mutane gaba ɗayan su sun zamanto al'umma ɗaya akan tauhidi da babu wanda zai kafirce masa to dan haka anan Allah ne bai ga dama wannan wato lallashi ne Allah yake ma manzonsa inna sha'a yace inda mun so yin imaninsu nunazzil alaihim minas sama'i ayatan ubangiji ta'ala yace da mun saukar musu da wata aya daga sama fadallat a'naquhum laha khadi'in wato wuyayensu za su zamanto suna masu kaskanta kai dole ga wannan aya ma'ana dole su ba abinda Allah ya faɗa ba wanda zai kauce masa inda Allah ya so haka da Allah ya shirye da su kenan anan dan shi ne ake ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kada ya samu damuwa ubangiji ne mai soyin imanin sa ba dan kuma saboda hikima ta shi wanda zai riga ya shi ne sai ya ce wa ma ya atihim min zikrin min arrahmani muhdasi yace wani abu bai zo musu ba min zikrin na alqur'ani ma'ana na galgadi min arrahmani daga wajen ubangiji subhanahu wata'ala muhdasi wanda yake abin sabantawa domin Allah ya ambaci alqur'ani muhdas ma'ana wajen saukar sa kenan muhdas ne me yasa saboda kasancewar wahayi yana sabanta yau in wani wahayi ya zo zuwa wani lokaci kuma wani wahayi sai ya biyo baya amma nau'in alqur'ani da daddi ne kamar yanda zatin Allah ba shi da farko to haka alqur'ani ba shi da farko domin zancen Allah ne zancen Allah ba shi da farko an gane ko kamar yanda zatin Allah subhanahu wata'ala ba shi da farko amma nau'in alqur'ani kenan wajen sauka abu ne sabu mun yi bayani ita wannan sura sura ce ta 47 a wajen sauka kafin ita sura nawa ta sauka sura 46 idan kaga kenan ita wannan sura ce sabuwa wadda ta zo a jerin sauka sura ce ta 47 dan haka ubangiji ta'ala yace wa ma ya'tihim min dhikrin min arrahmani bai zo musu ba min dhikrin wani galgadi min arrahmani daga wajen ubangiji mai gamammiyar rahama muhdathin wato galgadi wanda yake muhdathin abin sabantawa illa kanu anhu muridin wato kwace sai sun kasance suna masu bujire masa suna masu kau da kai ma'ana a duk lokacin da wani wahayi ya zo sabo daga wajen ubangiji subhanahu wata'ala to sai su bujire masa su kau da kai ba sa galgaduwa game da gargadin da ake musu sun nace akan kafirci ubangiji ta'ala ya ce faqad kadzabu wato tabbas wato sun karyatar da manzon da muka turo musu sun karyatar da littafin da yazo da shi fa sayatihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un ubangiji ta'ala ya ce da sannu wato labarin abinda suka kasance suna izgidi da shi zai zo musu ma'ana karshen kenan izginin da suke da alqur'ani zai zo musu shine tabewa da halaka ubangiji ta'ala ya ce awalam yarau ila al-ard wai shin ba sa kallon ƙasa kam ambatina fiha min kulli zawjin kare ubangiji ta'ala ya ce nawa muka tsirar da a cikin ƙasa min kulli zawjin game da duk wani dangi na ich karim wanda yake kyakkyawa ba sa kallon ƙasa ai ta ishe su aya gaya tana mace menene mutuwar ƙasa shine bushewarta ubangiji ta'ala ya kan saukar da ruwa idan ya saukar da ruwa a sababin wannan ruwa da ya sauka zaka ga duk wani dangi na icce wanda yake kyakkyawa mai kayatarwa ya tsiro kaga wannan aya ce mai zaman kanta wadda ta isa ta nuna ma mai hankali wato samuwar ubangiji subhanahu wata'ala da kadaitarsa da cikar kudurarsa gaya kasa tana bushe Allah ya saukar da ruwa a sababin da ruwa a sababin ruwan da ya sauka zaka ga tsuro ya fito tsuro wanda yake mai kayatarwa wannan aya ce wadda take mai nuna kadaita ta ubangiji subhanahu wata'ala shine yace awalam yarau ila al-ard ubangiji ta'ala yace shin ba sa kallon kasa kam ambatina fiha nawa muka zirar da shi a cikin ta min kulli zawjin game da duk wani dangi na ich karim wanda yake kyakkyawa ubangiji ta'ala yace inna fi zalika lalle game da abinda aka ambata la ayatan akwai dalili mai nuna kadaita ta ubangiji subhanahu wata'ala da cikar kudurarsa wama kana aktharuhum mu'minin ubangiji ta'ala yace mafi yawan su basu zamanto ba masu imani ma'ana mafi yawan su basu zamanto ba masu gaskata manzanni wa inna rabbaka la huwal azizur rahim lalle ubangijinka shine ubangiji wanda yake al-aziz kasaitacce wanda ke sama da kowa da komai da rijaye wanda ba a rijayarsa ar-rahim wanda yake mashi kai game da bayan sa mu'mini nan Allah yana nuna mana cewa mafi yawan mutane ba masu yin imani bane kamar yanda ubangiji ta'ala ya tabbatar mana da haka ayoyi sun wuce a lissafa kamar yanda can ubangiji ta'ala yake cewa wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun ko kuma wama aktharun nasi walau harasta alaihim bimumin mafi yawan mutane ko da kayan kwadan yin imanin su ubangiji ta'ala ce ba masu yin imani bane koda kasu mafi yawan mutane su yi imani Ubangiji ta Allah shi ba ma su imani ba shine anan yace wa ma kana aktharuhum mu'minin mafi yawan su dai ba ma su yi imani ba shine yace wa inna rabbaka lalle ubangijinka lahuwal azizu shine magwayi wanda ba a rijayarsa arrahim wanda yake maji kai game da bayan sa mu'mine sai yace wa idna da rabbuka ba su labarin lokacin da ubangijinka ya kirayi Musa shine annabi Musa alaihi salam wa idna da rabbuka Musa ambata musu lokacin da ubangijinka ya kirayi annabi Musa lokacin da yana cikin tafiya ya hango wata wuta ya zaunar da iyalinsa cewa bari na je wato na samu muku wuta ku dan ji guni ko kuma a can wajen mutar in samu wanda zai nuna min hanya domin yana cikin tafiya ya bace min hanya kamar yadda Allah ya kisanta mana a can cikin suratul Baha shine annan ubangiji ta'ala ya koma kisanta mana kuma zamu iske a cikin sura ta gaba suratul Naml kuma zamu iske wata sura ta bayan ta ita ce suratul Qasas shine yace wa idza nada rabbuka Musa ba su labari lokacin da ubangijinka ya kiraye annabi Musa yace masa ani itil qauma zalimi ubangiji ta'ala yace ya kai Musa jema mutane waɗanda suke azzalamai waɗanda suka zalunci kawunan su da kafirci da safamu kuma suka zalunci jikokin Yaqub alaihi salam kuma da bautar da su shine Fir'auna da mabiyansa shine Allah yace ma annabi Musa ya je ga mutane waɗanda suke azzalamai ani itil qauma zalimi da jema mutane waɗanda suke azzalamai su wane ne sai yace kawo Fir'au wato su ne mutanen Fir'au Ubangiji ta'ala yace ala yattaqun ce da su yanzu ba za ku ji tsoron Ubangijinku ku yi kokari ku sanya garkuwa tsakaninku da hukumarsa wannan garkuwa ku shine yi ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba'a domin duk wanda ke da'a ga Ubangijinsa tamkar ya sanya wani shamaki da garkuwa tsakanin shi da azabar Ubangiji matukar bawa yana aikata abinda aka sa shi bakin gurgurdan iko yana nisantar abinda aka hana shi to wannan tamkar ya sanya wata garkuwa ne da shamaki tsakanin shi da azabar Allah shine anan Ubangiji ta'ala yace ce da su alayat taqul shi yanzu ba za su tsoraci Ubangijinsu su sanya garkuwa tsakanin su da azabar sa qala rabbi annabi Musa alaihi salam sai yace ya Ubangiji na lokacin da aka bashi wannan umarni cewa ya je ma Fir'auna da jama'arsa sai yace ya Ubangiji na inni akhafu an yukadzibu yace ni ina jin tsoron karyatar da ni ma'ana kada na je na ce Allah ya aiko ni kai ka aiko ni kuma su karyatar da ni iya abinda annabi Musa alaihi salam ya ji tsoro saboda ya zauna da su ya san mutane ne waɗanda suke masu tsaurin kai dan haka anan yace inni akhafu an yukadzibu yace ya Ubangiji na ina tsoron Fir'auna da jama'arsa su karyatar da ni wayadhiqu sadri yace in ku sun karyatar da ni abinda zai biyo baya wayadhiqu sadri yace zuciyata za ta yi kunci saboda babu abu mai girma akan mu'mini sama da karyatar da Ubangijinsa yace wayadhiqu sadri yace zuciyata za ta yi kunci a wannan lokaci wala yanqaliqu lisani yace harshe na ba zai saku ba in yi bayani bayanin da za su iya ganewa me yasa saboda annabi Musa alaihi salam yana da yiyina shine yace wala yanqaliqu lisani yace harshe na ba zai saku na yi zance zancen da za su gane saboda duk mutumin da yake da yiyina a lokacin da ya fusata zuciyar shi ta yi kunci to idan yana bayani da wuya za a iya gane me yake faɗa sai in ya dan samu cikin kwanciyar hankali da nutsuwa da zai yi bayani a gane me yake faɗa amma duk lokacin da ya kasance a fusace mai ina ba a iya gane me yake faɗa shine annabi Musa yace wa yadhiqu sadri yace zuciyata za ta kuntata wala yandaliqu lisani yace harshe na kuma ba zai sako balantana su gane abinda nake faɗa musu yace fa arsil ila harun yace ya Ubangiji na ka aika ma dan uwana harun wato domin ya taimaka mu akan isar da sakonka ya gabata lokacin da Allah ya dora ma annabi Musa wannan manzanci ya roki Ubangijinsa cewa a sanya masa mataimaki mataimakin kuma dan uwan shi harun yake bukata waje anni waziran min ahadi haruna akhi, yace ya Allah ka sanya mu wani mataimaki kuma daga cikin iyali ya shine Haruna dan uwana ya zama to shine mataimaki na akan isar da sakonka. Shine Alan yace fa arsil ila Harun, ya ubangiji na ina roƙonka ka aika ma Harun cewa ya zama mataimaki na akan isar da wannan sakona ka. Allah ya karba addu'ar sa ya sanya masa dan uwansa Harun shine mataimakin sa akan wannan manzanci, shi ma Allah ya bashi manzanci. Yace wala kuma alayya zambu, annabi Musa ya ci gaba da baya da uzurin sa ga ubangijin sa, yace wala kuma alayya zambu, yace ya ubangiji na suna da da'awar wani laifi a kaina, shi Fir'auna da mabiyansa kenan, suna da da'awar wani laifi a kaina, shine na kisan kai da nayi, fa akhafu an yaqtulun, yace ina jin tsoron in naje su kai kama ni su kashe ni kamar yadda na kashe dan uwansa. Shi ma wannan uzuri ne annabi Musa alayhi salam ya bada akan cewa wannan aiki fa ya bi karfin sa. Shi ne yace wala kuma alayya zambu, yace ya ubangiji na suna da da'awar wani laifi a kaina. An gane ko? Zambu ne kenan ai da'awa, zambin suna da da'awar wani laifi da na musu alayya a kaina. Fa akhafu an yaqtulun, yace ina jin tsoron su kashe ni domin na kashe wani a cikin su. Qala ubangiji ta'ala yace da shi kalla, ba inda za a yi su kashe ka. Fa zahaba bi ayatina, ubangiji ta'ala yace kai da dan uwanka Harun ku tafi da ayoyin mu. Inna ma'akum mustami'una, ubangiji ta'ala yace lalle mu masu sauraro ne game da wato abinda za su faɗa maka kai da dan uwanka, ma'ana ubangiji ta'ala yace muna ji muna gani kamar yadda ya gabata. Innani ma'akuma asma'u wa ara, ina tare da ku ina jin duk abin da ake faɗa kuma ina ganin duk abin da ke gudana. Shi ne anan annabi Musa da ya nuna iya uzurin sa, ubangiji ta'ala ya ce masa je ka, shi ne ya ce masa kalla ba yanda za a yi su kashe ka. Fa zahaba bi ayatina, ubangiji ta'ala ya ce ku tafi da ayoyin mu zuwa ga Fir'auna da mabiyansa. Inna ma'akum mustami'una, ubangiji ta'ala ya ce lalle mu tare da ku masu sauraro ne game da duk abin da za su faɗa muku. Fa'ati ya Fir'auna, ubangiji ta'ala ya ce ku je ma Fir'aun shi da jama'arsa. Faqula, ku ce musu inna rasulu rabbil alamin, lalle dai mu wato manzanni ne na, lalle mu manzo ne na ubangijin halittu. Anan kasancewar ya ce inna rasulu rabbil alamin, an gane ko bai ce ba inna rasula rabbil alamin, kuma tare da cewa su biyu aka aika. Me yasa? Saboda manzancin farko annabi Musa alaihi salam shi ne aka aika shi wannan a matsayin mataimakinsa ne, ko kuma ya zamanto inna rasulu rabbil alamin, rasul anan sai ya zamanto ma'anar risala, ai inna kenan zu risalati rabbil alamin, kenan ni dai wato ma'abucin manzanci ne na ubangijin halittu, kenan ubangiji ta'ala shi ne ya aiko ni. Kuma tare da cewa sado ne wanda yake na larabawa, ma'ana damir wanda yake na mutum ɗaya akan yi amfani da shi ga mutum biyu, an gane ko? Akan yi amfani da shi wato ga mutum biyu. To shi ne anan ubangiji ta'ala ya ce inna rasulu rabbil alamin, fa qula, ku ce da su inna rasulu rabbil alamin, kenan kowanne ya ce ni dai manzo ne na ubangijin halittu, ubangiji ne ya aiko ni zuwa gare. An arsil, ma'ana bani Isra'il, wato ka saki shukokin Yaqub tare da mu, ma'ana ka daina bautar da su, ka ba mu su za mu yi hijira mu koma da su can wato wannan birnin Sham. An arsil, ma'ana bani Isra'il, ka saki shukokin Yaqub tare da mu, domin Fir'auna a lokacin nan ya kama banu Isra'il yana bautar da su, yana dora musu ayyuka waɗanda suke masu wahala, wanda kuma yin haka zalunci ne. To ubangiji ta'ala ya turo annabi Musa don ya yi bidinsu daga hannun wannan azzalimi, kuma ya kirayi azzalimi zuwa faɗaita ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin ibada. A lokacin da annabi Musa alaihi salam ya nemi cewa a saka masa banu Isra'il ya tafi da su, qala sai Fir'aun ya ce masa alam yurabbika fina walidan, ya ce Musa shin yanzu ba mu bane ba muka rene ka, kana yaro karami a cikin ai mu ne muka rene ka a nan cikin falfashiyar, alam yurabbika fina walidan, shin ba mu muka rene ka walidan, kana yaro karami fina a cikin wala bista fina min umrika sinin, kuma ka zauna a cikinmu game da shekarunka, ma'ana shekaru masu yawa game da rayuwarka, shine sai da kusan shekara 30 a gidan Firawo. Shine yace wala bista ka zauna sinin da shekaru fina a cikinmu min umrika game da kwanaka rayuwarka kusan shekara 30 kai. Wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta, shin ba kai bane ka aikata aikin ka wanda ka aikata, ma'ana shine kisan kai da kai. Wa anta min al-kafir, yace lalle kai Musa kana daga cikin masu butulci, na kyautata maka na maka ni'ima, amma ga irin sakamakon da kai. Wannan duka wato guri ne shi Fir'auni yake ma annabi Musa, waya za a yi Musa yanzu yau ya zo ya ce masa wai Allah ne ya aiko shi a matsayin manzo? Shi abin ya bashi mamaki, yana ganin cewa yaro ne karami a gidansa ya tashi, a wajensa ya tashi, shi ya tarbiyyantar da shi, kuma kafin haka ga wata wani wani ta'addanci da ya ma'ana shi ne kisan kai da ya wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta, ka aikata aikin ka wanda ka aikata wa anta minal kafirin, yace lallai kai Musa kana daga cikin masu mutuncewa. Qala fa'altuha, annabi Musa alaihi salam sai ya ce na aikata wannan kisan kai. Idan yayin da nayi wa anta min al-qawli, yace ni ina masu jahilkar yanda karshen al'amari yake, ban san ba dukan da na masa zai kai shi zuwa ga Allah ba, shine ma'ana wa anta min al-qawli, ma'ana ban san ba wannan duka da na masa zai kai shi zuwa ga Allah ba, ko kuma wa ana min al-qawli, ma'ana a lokacin nan wani abu wanda yake na hukunci hukunci bai zo min daga wajen ubangiji na, ma'ana kafin Allah ya bani manzanci ne wannan aiki na aikata, ban san doka ba a lokacin nan. Shine yace wa ana min al-qawli, a lokacin nan kenan ina daga waɗanda basu san dokoki ba, ma'ana wani abu daga wajen ubangiji subhanahu wata'ala na wahayi bai zo min ba yayin da na aikata wannan, ko kuma wa ana min al-qawli, ma'ana ni lokacin da na aikata wannan aikin, wa ana min al-qawli, ina daga cikin masu kuskure, na san kuskure ne nayi, saboda lokacin da annabi Musa ya aikata wannan kuskure ai ya koma ga ubangijinsa ya tuba, kamar yadda zamu yi a cikin suratul qasas, shi ne ubangiji ta'ala yace fa waka zahu Musa fa qada alayhi, annabi Musa alaihi salam ya dambaci wannan mutum fa qada alayhi, take yake sai mutu. Qala hadha min amali shaytan, annabi Musa sai yace wannan dai yana daga cikin aikin shaytani, innahu aduwwun mubin, shaytani ko abokin gaba ne mai kautar da mutum ga barin tafarki madaidaici wanda yake kuma mabayyanin kiyayya. Wannan kuskure ne da annabi Musa alaihi salam shi ne anan yake tabbatar da kuskuren, sai yace fa'altuha, yace lalle na aikata wannan laifi, idan yayin da nayi wa ana min al-dhalin, ina daga cikin waɗanda suke masu kuskure, ko kuma wa ana min al-dhalin, ina daga cikin waɗanda basu san doka ba, ko kuma wa ana min al-dhalin, wato ina daga cikin ina daga cikin wanda basu san ba cewa yanda karshen al'amarin zai kasance, ma'ana bai san ba bugun zai kai shi zuwa ga halaka, inda ya san zai halakar da shi to da ba zai masa ba. Sai yace fa farartu minku, wato sai na gushe muku, lamma shuftukum, yayin da na ji tsoronku, ma'ana kar ku biyo baya ku gama da ni, don haka sai na gudu na yi hijira zuwa ƙasar Madiyana. Kamar yadda zamu iske annabi Musa alaihi salam fita ya yi lokacin da wani mumini ya zo ya faɗa masa cewa Musa kai ta kanka an fa barza 'yan nema a garin nan ba, duk inda kake ana nemanka a zo da kai a raye ko a mace. Annabi Musa alaihi salam ya bu wato ya fita daga wannan birni, fa kharaja minha khaifan yatarattab, a lokacin nan ya fita sai ya yi hijira ya koma ƙasar Madina. Shi ne anan ya ce fa farantu minku, sai na guje muku, lamma khiftuku, lokacin da na ji tsoronku, ma'ana kar ku biyo baya ku gama da ni. Fawahabali rabbi hukuman, wato da na koma ƙasar Madina ubangijina sai ya bani hukuman, wato ita ce annabta, ko kuma sanin hukunci, wa ja'alani minal mursalin, ubangijina ya sanya ni daga cikin manzali. Lalle haka ne, duk abin da ka faɗa ban yi musu ba, ka tarbiyyantar da ni na tashi a cikinku, ka mun iya kyautatawa, kuma aikin da ka faɗa na kisan kai haka ne nayi saboda shi ne laifi in yi laifi to abinda ake bukata ya tabbatar da laifinsa inda wani uzuri ya bada amma ba kai laifi ba kuma kai musu laifin da kai a gane ko domin duk wanda ya furci game da laifinsa to wannan yana da rabi game da rangwame in kaza ya kamata a yi maka in dai ka tabbatar da cewa kai mai laifi ne to ka cancanci a rangwamta maka rabin laifinka inda wani uzuri kuma sai ka bada uzurin in ya samu shiga gaba ɗaya ana iya yafe maka to shine anan Annabi Musa ya tabbatar da cewa ya yi kisan kai amma fa lokacin da ya yi kisan kai bai sanya cewa abin zai kai haka ba to shine sai ya ce kuma ga yanda al'amari ya kasance lalle na guje muku lokacin da na ji tsoron ku kar ku biyo baya ku gama da ni na koma kasar Madina fa wahaba li rabbi hukuman ubangiji na sai ya min kyautar annabta waje alani minal mursali kuma ya maida ni daga cikin manzanninsa don haka ya zabe ni ya turo ni zuwa gare ka kai da babiyanka insha Allah kenan darasi na gaba zamu iske tattaunawar da shi Annabi Musa alaihi salam suka yi tsakanin shi da babban abokin gabarsa abokin gabar wato ubangijin da ya turo shi da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk